الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna daya ga watan Rajab ko hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 13 ga watan 1 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitabi was Sunna littafi ne na babban malami Dr. Abdussalam Ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine zamana biyar ko kuma majalisi na biyar ko darasi na biyar a darasin da ya gabata malam yana gaya mana hanyoyi da suke taimakawa wajen samun ingantacciyar tarbiyyar yaro in ana so a samu tarbiyya mai nagarta mai inganci to malam yana gaya mana wasu hanyoyi da za su taimakawa iyaye wajen idan sun bi su a sami yara masu tarbiyya ko a samu saukin tarbiyyantar da yara daga ciki kamar yanda muka karanta karashin hadisi akwai zabin uwa ta gari da kuma ita ma mace ta zabi ainihin wato miji na gari domin tasirin da hakan ke da shi wajen samun nagartattun yaya masu kirki masu tarbiyya idan uba na gari ne uwa ma ta gari ce to insha Allah za a samu ainihin wato yaya nagartattu yana daga cikin haƙƙin da ɗa yake da shi akan mahaifinsa ya zaba masa uwa ta gari mun karanta wata kissa da ta faru lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhuma inda wani daga cikin iyaye ya kawo ƙarar ɗansa wajen sayyidina Umar akan rashin kunya da rashin bin umarninsa da rashin yi masa biyayya da yake yi don haka sayyidina Umar ya tsawaci wannan yaro ya kuma ainihin wato aibata shi ya kuma nuna lalle ba shi da kirki to anan ne dan ya kada baki ya ce ya Umar radiyallahu an ko da yana da wani haƙi akan iyayensa sai sayyidina Umar ya ce kwarai kuwa da yana da haƙi akan iyaye sayyidina Umar sai ya gaya wa wannan yaro cewa daga cikin haƙin da kake da shi akan mahaifinka ya zaba ma uwa ta gari sannan ya sanya maka suna mai kyau sannan ya karantar da kai alkur'ani wannan wajibi ne ga dukkan ubaye wa ɗansa wannan zaban masa uwa ta gari wannan wajibi ne haƙƙin ɗanka ne yana daga cikin haƙƙinsa kuma ka nemi suna mai kyau ka sa masa sannan kuma ka ilmantar da shi ka koya masa karatun alkur'ani in ba za ka iya ba ko baka da lokaci ka nemi makarantar da ake karantar da alkur'ani ka sanya shi domin ya koya wannan yaro ya ce to ya sayyidina Umar gaskiyar magana cikin abubuwan nan da ka ambata babu guda ɗaya da wannan mahaifi na yayi min domin na farko mahaifiyata bai min zabi irin zabin da ba za a aibata ni ba ko kuma a dinga gaya min bakakken maganganu saboda ita ba uwa ce wadda take zanjuya ko zanjiya kanan limajusi, sannan kuma ya sanya mun wani suna marar kyau domin fassara sunan kamar yadda muka fassara ju'al khumfusa shine buzuzu. Yace sannan kuma bai ilmantar da ni alqur'ani ba, ko harafi ɗaya bai karantar da ni ba. Da aka nan take sayyidina Umar yace to ashe kai ka fara saba wa danka kafin ya girma shi kuma ya saba maka. Abu Asad Aswad Du'ali shi ma yake goranta wa dan ƴaƴansa, yake ta na kyautata muku kuna kanana, na kyautata muku kun girma, kai tun kan a haife ku ma na kyautata muku. Suka ce mun san ka kyautata mana abba lokacin muna kanana, kuma har yanzu da girman mu kana kyautata mana, amma wace irin kyautatawa kai mana tun kafin a haife mu? Sai yace da na zabar muku uwa ta garuwar da ba za a dinga aibata ku ko a zage ku saboda ita ba. To haka ita ma ake son mace ta yi kokari ta zabi ainihin wato miji na gari wanda ƴaƴa za su ainihin wato za su zamto suna alfahari da mahaifinsu domin nagartaccen ainihin wato uba ne. Kamar yanda ya zama wajibi shi ya zabi mace ta gari, to ita ma tana da wannan wato akwai wannan wajibcin akan ta. Mun karanta hadisin Abi Huraira da yake tabbatar da haka. Na daga cikin abin da hanyar da ke sa a samu wato nagartattun ƴaƴa na gari shine ambaton Allah lokacin mu'amalar aure da iyali. Wannan shi ma yana daga cikin sababi da ke taimakawa wajen isa ko wajen samun ɗa na gari yin addu'a lokacin kusantar iyali. Shi ma mun karanta hadisin Abdullahi ibn Abbas akan haka. Mun kuma karanta maganganun malamai ko sabanin malamai game da hadithin da ya ce duk mutumin da zai kusanci iyali ya yi addu’a, to in Allah ya kaddara an samu ɗa, shaidan ba zai cutar da wannan ɗan ba. To malamai sun tattauna game da me ake nufi da shaidan ba zai cutar da shi ba, inda ainihin wato wasu malaman suka ce ana nufin wato Allah maɗaukakin sarki ba zai ɗora shaidan a kan wannan yaron ba saboda albarkar ambaton Allah da aka yi lokacin ainihin wato mu'amala aure da mahaifiyarsa. Na biyu suka ce shaidan ba zai iya kada shi ba, koda sun zo sun rukuma suna kokawa da shaidan, to Allah zai taimake shi ya kada shaidan, shaidan ba zai iya kada shi ba. Na uku kuma suka ce a'a, shaidan ba zai iya cutar da shi a jikinsa ba, irin cutar wadda shaidanu kan yi wa bil adama a jiki, to shi Allah ta'ala zai ba shi kariya sanadiyar ambaton Allah da aka yi lokacin ainihin wato mu'amalar aure da mahaifiyarsa. Na hudu Ibn Daqiqul Eid yake cewa zai iya yiwa, za a iya fassara wannan hadithin da cewa shaidan ba zai iya cutar da shi ba addininsa. Malam Dawudi yake cewa a ba zai fitine shi a addini ba, ya raba shi da addini ya maida shi arne, amma ana iya samun wani lokaci shaidan ya rinjaye shi ya sabo. Ma'ana wato wannan zikirin da aka yi Allah ta'ala zai ba wa yaro garkuwa mai ƙarfi daga shaidan, shaidan ba zai iya sa shi yi ridda ba. Abinda dai duk ake nufi da wannan hadisin shine Allah maɗaukakin sarki zai tsare wannan yaron daga shafar shaidanu da cutarwarsu albarkacin wannan zikiri da aka yi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Za mu tashi gabar da malam yake cewa minal umuri allati laha silatun bisihatil aulad ko ala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Malam yake cewa wa min al-umur, yana daga cikin al-amura allati laha silatun wadda wato yana daga cikin al-amuran da suke da alaka bi sihhatil aulad, da samun lafiyayyun ƴaƴa, wa tarbiyatihim da kuma tarbi wato ƴaƴa masu tarbiya. Na hudu mulahazatul ummi fi athna'il haml, uwa ta zamto mai lura a lokacin da take da ciki, ta kiyaye wasu abubuwa lokacin da take da ciki dan a samu ƴaƴa masu lafiya, masu koshin lafiya. Kar a haifi yaro mai larura ko a haifi yaro ya zo da wata nakasa, a samu ƴaƴa lafiyayyu. To uwa ta kiyaye al'amuran nan da zamu karanta. Sannan ƴaƴa masu tarbiya tun suna cikin ciki sun tsotsi tarbiya, sun tsotsi nagarta, wanda wannan nagartar ta bi jinin jikinsu ta zagaya sanda suka zo duniya, to akwai wannan jinin kirki a jikinsu, akwai jinin nagarta na bangaren mahaifinsu da bangaren mahaifiyarsu a jikin wayannan yaran. Da haka akwai abubuwan da za ka ga ba koyar da yaro aka yi ba, wannan tarbiyyar da ya tsotsa tun yana cikin cikin mahaifiyarsa ita ce take tasiri. Wani abun zaka ce yi kaza, kar ka yi kaza, wani abun kuma za ka ga yaro ba sai ka ce yi ba, sai ga wasu abubuwan Allah ya tsare shi. Ga yara suna ta wasu abubuwa na ƙiriniya da fitina, sai ga shi Allah ya tsare shi. To shine malam yake cewa uwa ta zamto mai lura lokacin da take da juna biyu. Wa zalika bi adami tanawul ma yadurru al-haml. Wace irin lura ake so uwa ta yi? Yace wannan lurar shine ta hanyar wato rashin yin amfani da dukkan abin da zai cutar da cikin. Likitoci suna iya bakin kokarin su wajen yi wa mata bita, wajen gaya musu ku yi kaza kar ku yi kaza, yin kaza yana sa yaro ya zama kaza, rashin yin kaza yana sa yaro ya zama kaza. Duk ana samun irin wannan shawarwarin daga likitoci, ana samun wannan shawarwarin daga wajen masana lafiya. Sannan ga yawan sauraron alkur'ani, so kike haddace alkur'ani kika haife shi, to tun kina da cikin sa ya zamto abin jin ki shine alkur'ani. Alkur'anin ya ratsa jikinki har ya je ya ratsa wannan sautin na alkur'ani, ba zai zama bako ba a wajen sa in yazo duniya. Duk sanda tun yana karami yake jin wannan sautin, zai ji wannan sautin ya dade da jin sa. Tun kan ya shaki iskar wannan duniyar, tun yana cikin cikin mahaifiyarsa, wannan sautin ya saba jin sa. To kaga tunda sauti ne wanda ba bako ba, ya bi jikinsa shi ma, sanda aka ce ga makarantar alkur'ani kawai hanya zai bi. To da haka uwa ta kula da rashin shan wasu abubuwa ko yin amfani da abubuwan da za su cutar da ciki. Aw yusabbibu tashwiha ko tashawwihil janin. Haka uwa ta kiyayi yin ta'ammuli da abubuwan da za su muna na halittar ainihin shi jariri. Akwai abubuwan da in uwa tana ta'ammuli da su, to za a iya samun jaririn mai wato munin halitta, za a iya samun sa mai wata nakasa a haife shi da wata nakasa. Misali al-aqaqir drugs, kwayoyi. Uwa ta kiyaye shan kwayoyi ko da ko ba masu bugarwa bane, to lalle ta zamto duk sanda za ta sha wata kwaya, ya zamto wannan kwayar da akwai wato umarnin likita akan ta sha. Ina fata an gane, domin wannan yana haifarwa shi jaririn matsaloli da yawa. Da haka uwa ta kiyayi ainihin wato shan al-aqaqir wato kwayoyi. Ballantana kuma a ce kwayoyi dama masu sa maye, wayanda ainihin wato mutane sukan sha dan su bugu. Wal adwiya, haka ta yi hattara da shan magunguna barkatai ko da ba kwayoyin ba. Wal ashi'a, al-ashi'a ko suka ce x-ray shine ashi'a, wato duk wani haske irin wanda yake ratsawa cikin jiki, wanda ake samu a radiology da sauransu. To wannan gaskiya radiation din shi ma yana iya cutar da yaro, yayi masa illa. Da haka shi ma wannan uwa ta zamto tana hattara, tana kiyaye wannan. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, al-a'malu shaqqa, ayyukan wahala. Idan tana da juna biyu, to ta yi hattara ta dinga yin ayyuka masu bakar wahala, wanda wannan wahalar da kanta da take yi, wannan zai iya tasiri wajen illata jariri tun yana cikin ciki. Na uku, at-tadkhin min al-ummi aw az-zawj, shan taba sigari daga ita uwa ko kuma miji. Wannan yana daga cikin abin da ke iya affecting ya shafi karamin jariri tun yana cikin cikin mahaifiyarsa. To uwarsa kabus ce ta kwankwada masa hayaki ba adadi kan yazo duniya. Yanzu wannan anya ya zo ya zama kabus, ai mamaki, ba za a yi mamaki ba, saboda abin shi ma ya zama addicted tun yana cikin cikin mahaifiyarsa. An zuki ta safe, an busa masa ta rana, uban shi ma kabus ne, da wannan ta mutu an sake jona mata wani, an sake tasar wata. Haka ake ta faman dumama ɗakin da yanayin da ɗaki duk ana ta wannan. To wannan shi ma yakan je ya shafi jariri, yana cutar da yaro. Irin illolin da taba sigari ke yi wa mai shanta, to akwai yiwuwar jaririn da uwa take ɗauke da shi shi ma ya kamu da wannan, kamar yadda masana suka faɗa, kamar irin ainihin wato cutar huhu, wato abin nan kansar huhu, kansar makogoro, kamar cutar ciwon zuciya, kamar tuberculosis, wato wannan tarin wa ake ce masa tarin shika, an gane ko da sauran makamantan irin waɗannan cututtukan waɗanda suke da haɗari ga mai shan taba sigari. In mutum yana da waɗannan cututtukan yana shan taba sigari, to za su ta'azzara, in kuma bai da su zai iya kamuwa da su. To haka shi ma jaririn da ainihin ke cikin jikin mahaifiyarsa kuma ya zamanto uwar tana ta'ammuli da taba, ko kuma baban yaron yana ta'ammuli da taba, to wannan duk yana daga cikin abin da zai iya cutar da yaro. Na hudu, al-mukhaddarat wal-muskirat, abubuwan sa tambele da jiri da dan ganin zarazar haka, kayan maye kenan ko abubuwa masu sa jiri shine al-mukhaddarat, abu kayan maye. Yulidu diflu mudminan, wannan suwa sukan haifar wa yaro ya zamanto addicted, ya zama mudmin kawai shi kenan, saboda wannan mukhaddarat din, kayan mayen da uwar take sha tun tana da ciki, to zai zamanto sun bijinin jikinta, to kuma daga jikinta shi ai yaron yake samun iska, yake samun abinci da sauran abubuwa, to da haka shi ma zai zamanto yana samun wani quantity, wani kaso na abin da take sha na kayan maye ya dinga shiga jikinsa. To tun yana cikin ciki zai zamanto shi ma ya zama mudmin, ma'ana ya zamanto wato addicted, wato ya zama addict da waɗannan abubuwan. La'anna al-janina, saboda shi jariri yataghazza bi ghiza'il um, yana cin abinci ne da abin da uwa take ci, da abin da take ci to a ciki yake sarrafa masa shi, shi ma ya samu nasa abin da yake ci a cikin cikin mahaifiyarsa. To in ya zamanto kayan da take ta'ammuli da su sune irin waɗannan kayan tambele din, kayan da suke sa jiri, kayan da ke sa maye, to akwai yuwar yaro shi ma ya zama mudmin. An gane ko? To waɗannan abubuwan guda hudu lalle lalle mace ta kula da su lokacin da take da ciki, dan suna da tasiri wajen tarbiyar yaro da lafiyar yaro. Ba zai yiwu ba ki zamanto mai ɗabi'antuwa da irin waɗannan muggan ɗabi'o'i, kuma ki tsammanin ɗanki ba zai iya tasirantuwa da su ba a lafiyarsa, ba zai iya tasirantuwa da su ba wajen gurɓacewa da lalacewa tarbiyarsa tun yana cikin ciki. Waɗannan abubuwan duk ya saba jin su, da haka da ya zo ya ji an busa wuyi, wannan zai ce wannan ya daɗe da saninta tun wajen wata bakwai baya, ya sai wannan warin ya san shi, kuma tunda yana ya bujinin jikinsa ya zama addicted, sai zama yana samun nishadantuwa, yana samun wani nau'i na jin daɗi da jin wannan warin. To kaga mutumin da tun yana cikin ciki ya samu ya zama haka, ya fito duniya yana jin wannan, ko kuma yana da wannan jinin abu ya shiga jikinsa, kai yanzu kaga ya girma bai zama babban dan kwalu ba, ai kaga abin sai dai in Allah madaukakin sarki ya tsare shi ko. Amma lalle ko shakka babu, in ya zama cikakken dan wuyuwi ba za a yi mamaki ba, domin an dirka ma wuyuwi tun yana cikin cikin mahaifiyarsa. An gane ko? Allah ya kiyaye. Da haka iyaye su kula da wannan, dan ka dauka ai jariri ne ba wani matsala, kawai ai ta waɗannan abubuwan. Da haka kai ga mallam ya kawo mana su a matsayin abubuwan da suke da tasiri wajen lafiya da tarbiyyar jariri. Al-bisharatu 'inda al-wilada, gaba ta gaba sai kuma wato murna, taya murna lokacin da aka yi wa mutum haihuwa. Idza ruzika al-muslimu bi mauludin, idan aka azurta musulmi da samun haihuwa, Allah ya azurta shi aka haifa masa ɗa namiji ko ƴa mace, fa innahu yusannu lahul bisharatu 'inda al-wilada, to haqiqa yusannu lahul bishara, an sunnanta masa yin murna da kuma al-bushir 'inda al-wiladati, lokacin da aka yi masa haihuwa. Wa takunu al-bishara bi qudumi al-maulud 'inda wiladati, ita wannan bishara din wato al-bushir din yana iya kasancewa bi qudumil maulud, da isowar shi jaririn 'inda wiladati, a daidai lokacin da aka haife shi. Kama qala ta'ala, kamar yanda Allah ta'ala ce, ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu ya, kaga inda qudumil maulud, lokacin da dan yake dabda zuwa duniya, za a iya wa mutum bishara tun a wannan lokacin. Allah madaukakin sarki yace, ya zakariya, ya kai zakariya, inna nubashshiruka bi gulamin, muna yi maka albushir bi gulamin, da samun wani yaro ismuhu ya haya, sunansa ya haya. Kaga Allah madaukakin sarki yayiwa ainihin wato annabi zakariya bishara tun kafin a haifa annabi zakariya, cewa zai haifa da sunansa zakariya, sunansa ya haya. Kaga kai ma idan mutum aka yi masa haihuwa bai samu labari ba, babu laifi a kirawo shi a waya, ina yi maka albushir, ina taya ka murna, wance ta Allah ya sauke ta, an samu namiji ko an samu mace. an gane ko kuma ana yana tahowa akan hanya bai san an haihuwa ba wani ya masa bushara cewa an samu karuwa an samu haihuwa to wannan yana daga cikin abinda musulunci ya zo da shi na yi wa mun wanda aka yi wa haihuwa busharar an haihu kuma za ka ga kasar Hausa ana da irin wannan wani lokaci ba ma shi ba har dukkan yan uwa da masoya akan tura yaro ku je ku ce wanda ta haihu wani lokaci irin tarbiya wato da kuma al'ada irin ta da mai kyau za ka ga har tukuici ake ba yaro da haka har Allah Allah yaro yake a aika shi a ce ai wanda ta haihu sai a dauko biyar ko alawa ko wani abu sai a bashi na fata an gane suratu maryam aya ta 7 wa qala jalla sha'anu Allah mai girma da ukaka yace fa basharnahu bi gulamin alim Allah yace fa basharnahu bi gulamin halim sai muka yi masa albushir da samun gulam bi gulamin da samun yaro halim kuma yaran wato mai matukar mai hakuri kaga an yi masa bushara da zai samu da zai haifi da kuma dan ga ma irin sifarsa halim ne mai hakuri ne suratu safat aya ta 10 wa qala ta'ala Allah ta'ala ma ya faɗa game da ainihin wato busharar da aka yi wa annabi Ibrahim Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin Allah ya ce mun yi wa annabi Ibrahim bushara bi ishaq da haifar da mai suna ishaqa nabiyyan kuma wannan ishaq din annabi ne min as-salihin yana daga cikin nagartattun bayi suratu ainihin as-safat aya ta 112 waccan suratu safat aya ta 101 fa basharnahu bi gulamin halim aya ta 101 wa qala jalla sha'anu Allah mai girma da daukaka yace id qalatil malaika ka tuna lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna allaha yubashshiruki lalle Allah yana miki bushara bi kalimatin minhu da samun da kalma daga Allah ismuhul masihu ibn maryam sunansa Masihu Isa ibn Maryam wato Isa dan Maryam wajihan mai babban matsayi fid dunya anan dunya wal akhirah da kuma lahira wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin makusantan Allah madaukakin sarki kaga shi ma bushara akai mata suratu Ali Imran aya ta 45 to kaga wannan a cikin sunna ta musulunci ana yi mutum bushara idan matarsa ta haihu sujudu shukr daga cikin abin da ake yin an yi wa mutum haihuwa shine sujadar godiya ga Allah wanda galibi za ka ga ba a saba da ita ba mutum ya samu kaza za ka ga wannan sunnar kamar tana nema ta mutu a cikin al'umma a ce wani abu ya zo maka wanda ka dade kana fatansa baka same shi ba sai kwatsam ya zo baka lokacin da baka yi tsammanin sa ba kawai a ganka ka tafi sujada gabas kake kallo kudu ko arewa ko da alwala baka da alwala kawai za ka ga ka fada ka tafi sujada ana yi maka albushir ai wance ta sauka lafiya kalau kawai sai ka fadi kai sujudu shukur na fata an gane to wannan sujudu shukur din ita ma tana da mahalli tana da asali a musulunci wa inda husulin ni'ma a duk sanda wata ni'ima ta samu yusannu lil muslim an sunnanta wa muslimi an yasjuda lillahi shukura yayi sujudu shukur ma'ana sujadar godiya ga Allah wa sajadatu shukuri mashru'a ita sujadar godiya ga Allah an shar'anta ta sunna ce cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam bal yata'akkadu istihbabuha bal ma an karfafa mustahabbancin sujudu shukur inda husulin ni'ima lokacin didda wata ni'ima ta samu duk sanda wata ni'ima karkare da kaga ce to ai wannan ba dan wani awa ni'ima duk sanda ta samu to ka zamto mai yin wannan kana jaddada wannan sunna kana raya ta sujudu shukura haihuwa aure ne abin hawa ne gida ka mallaka wani haka dukkan wani abu wanda yake na ni'ima a windifa in niqma ko kuma tunkude maka wata azaba duk sanda Allah madaukakin sarki ya raba ka da wata cuta ko duk lokacin da Allah ta'ala ya baka dama ka sauke wa kanka wani bashi da ya shake maka wuya duk sanda Allah madaukakin sarki ya taimake ka ainihin wato wani bala'i da ya tinkaro ka ko kake cikin sa Allah ya kawar maka da shi to wannan shi ma ana faduwa ayi sujudu shukr lillah sai ka fadi kai wa Allah wato sujada ta godiya wa hiya sajadatun wahida kuma sujada ce guda ɗaya tak ba sau biyu za kai ba kawai ka fadi kai wannan sujada ta godiya ga Allah sai ka tashi shikenan shi yasa ita ba shar'anta mata alwala ba ba sharɗanta sai ana kallon alƙibla ba, duk inda mutum yake kallo kawai da an ce masa kaza ya faru, ko na ni'ima ko tun kuɗe masa wata damuwa, kawai nan take sai ya faɗi sujada guda ɗaya tak dan godiya ga Allah. Misal sujudut tilawa, kamar yadda kaga ana yin sujadar tilawar alqur'ani. Wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ja'ahu ma yasurruhu, idan wani abu da zai ya faranta masa ya zo masa, idan ya samu labarin wani abu da zai faranta masa, kharra sajidan, sai manzo Allah ya fadi yayi sujada shakiran lillahi ta'ala, yana mai godiya ga Allah ta'ala. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithi na 2774, haka Ibn Majah hadithi na 1394, haka Imam Tirmidhi hadithi na 1578, hadithin Abi Bakara Nufai Ibn al-Harith, ka kuma duba ainihin wato Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim mujalladi na 1 shafi na 348 zuwa 350, fasulun a ƙarƙashin fasalin sujudu shukur, za ka sake samun ƙarin bayani akan haka. Wa yaqulu alayhi salatu wassalam, annabi alayhi salatu wassalam yana cewa inni sa'altu rabbi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na roki ubangijina, wa shaffa'tu li ummati, na nemi ceton al'ummata, fa'atani thulutha ummati, sai manzo Allah yace ya bani ceton ɗaya bisa uku na al'ummata, fakarartu sajidan li rabbi, sai na fadi nayi sujada ga ubangiji na ina mai godiya, a ce duk al'umman nan tawa duka kashi ɗaya cikin uku an bani damar ceton su, sai na fadi nayi wa Allah sujada, nayi wa Allah godiya. Thumma rafa'tu ra'si, manzo Allah yace sai na dago kaina, fasa'altu rabbi li ummati, na sake roƙon Allah madaukakin sarki al'ummata a sake ƙara mun, fa'atani thulutha ummati, sai Allah ya kuma bani ɗaya bisa ukun al'ummata, kaga an ban biyu bisa uku kenan. Fakarartu sajidan li rabbi shukura, manzo Allah ya ce sai na fadi ina mai sujada ga ubangiji na dan godiya. Thumma rafa'tu ra'si, na kuma dago kaina, fasa'altu rabbi li ummati, na kuma roƙon Allah madaukakin sarki game da al'ummata, fa'atani thulutha al-akhir, ko akhir, sai manzon Allah yace sai Allah ta'ala ya bani rago sulusun karshe din da ya rage, ma'ana an bani damar ceton al'ummata gaba daya. Fakarartu sajidan li rabbi, nan ma na kuma faduwa ina mai sujada ga ubangijina. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithin Sa'ad ibn Abi Waqqas, hadithin Sa'ad ibn Abi Waqqas, an gane ko, hadithin Sa'ad ibn Abi Waqqas. وسجد أبو بكر وانا حديثني ضعيف وانا عندما كرنت حديثني ضعفه الألباني في ضعيف الجامع شك ناصر الدين الألباني يرون وانا حديثا اتكن ضعيف الجامع. وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بلغه فتح اليمامة شكرا, سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه shi ma an ruwaito lokacin da aka bashi labarin an ci garin Yamama an kuma kashe Musailamatul Kazzab, sayyidina Abubakar yayi sujudu shukr, ya fadi yayi sujada ta godiya ga Allah madaukakin sarki bisa wannan irin fatahi budi da aka bayar na ainihin wato cin garin Yamama da yaki. Wannan Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Sunan Al-Kubra mujalladi na 2 shafi na 371 hadithi na 3940. Wa sajada Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik shi ma yayi sujada ta godiya ga Allah lamma bushira, sanda aka yi masa bushara bi taubatillahi alaihi, da karban tuban da wato da karban tuban sa. An fahimta? Yawa, yana cikin mutane guda uku da basu je yakin Tabuka ba, kun tuna hadithin Ka'ab bin Malik ko, wanda daga ƙarshe manzo Allah ya ce a daina musu magana su uku, Hilal ibn Umayya, Murara ibn Rabi'a al-Amari, da kuma shi ainihin wato Ka'ab bin Malik. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a daina musu magana, aka daina musu magana tsawon kwana 50. To daga baya kuma sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi cikin suratul tauba da ya nuna cewa an karbi tuban su, to sai aka zo wa Ka'ab bin Malik da al-Bushr cewa ai ga aya ta sauka yanzu an karbi tuban ku. To nan ma sai Ka'ab bin Malik ya fadi yayin sujada ga Allah ta godiya na karbar tuban su da aka yi. Wannan hadithin ka koma cikin Bukhari hadithi na 4418 da Muslim hadithi na 2769. Fadlu tarbiyatil banat fil Islam, falalar tarbiyar mata a musulunci, falalar tarbiyantar ƴaƴa mata a musulunci. Me yasa ba ce ƴaƴa maza ba? Saboda an fahimci ƴaƴa matan nan sun fi wahala, tawainiyar su ta fi wahala, tarbiyar su ta fi wahala. To shi yasa dan ka samu kuzari, ka samu ƙwarin gwiwa, kar ka ɗauka cewa wahalar kamar za ta tashi a banza, sai a gaya maka a har a wajen Allah tarbiyantar ƴa mace har a wajen Allah gagarumin aiki ne da zai iya baka aljanna. Da haka tarbiyantar ƴaƴa mata su zama nagartattu, su zama nagari har zuwa lokacin aurensu, wannan gagarumin aiki ne wanda yana da falala. Wa ya lal asafi shadid, malam yace abin takeici, abin takeici shine wayal al-asaf al-shadid, wato abin takeici mai tsanani. Annama yafa'aluhu ba'dun nas, shine abinda wasu daga cikin mutane suke yi. Idza bushira bil untha, da zara an yi wa mutum bisharar ai mace aka samu, an haihu, me aka samu? Da an ce mai mace ce, ta sakhata min zalika, sai ya fusata daga wannan al-bushir da aka yi masa cewa matarsa ta haifi mace. Har ma Bahaushe yana da wani karin magana na kuskure, sai a ce an kuma. Da an ce masa mai, ya ce mai aka samu? An ce ai mace aka samu, sai ya ce an kuma, wai mace ta haifi mace. An gane ko? Kaga wannan kuskure ne, kaga ya nuna bai gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima din ba. To sai malai yake cewa abin takeici ga wasu daga cikin mutane, da zarar an yi musu albushir cewa an haifa musu ƴaƴa mata, to sai ga mutum kuma ya shiga cikin bakin ciki da takeici. Wa hadhal fi'l, irin wannan aiki na fushi da daure fuska lokacin da aka yi mutum albushir da an haifa masa ƴa mace, min akhlaqil jahiliya, yana daga cikin halayen mutanen jahiliya. Alladhina dhammahumullahu, wa'inda Allah madaukakin sarki ya zarge su. Bi qaulihi, cikin fadin sa, wa idza bushira ahaduhum bil untha, da zarar an yi wa ɗayansu busharar an haifa masa ƴa mace, dhalla wajhuhu muswaddan, sai fuskarsa ta yi baki kirin, wa huwa kadhimun, kuma yana cike da tsananin bakin ciki. Fuskarsa za ta yi baki kirin, kaga malam ba walwala, ba fara'a, kawai saboda an masa albushir ya haifi ƴa mace. Wa huwa kadhimun, kuma za ka ganshi cikin matsananciyar damuwa. Yatawara min alqaumi, za ka ga yana ta buya daga mutane, baya son shiga cikin jama'a. Min su ima bushira bi, saboda wai munin abinda aka yi masa bushara da shi. Dan kaka ganshi kace ashe wanda ta samu, an ce an samu baby girl, to Allah ya raya, baya son wannan ma, sai ganshi yana dan bubbuya cikin jama'a saboda munin busharar da aka yi masa. Ayumsikuhu ala hunin, yanzu ayumsikuhu, zai rike wannan baby da aka haifa masa wannan mace, ala hunin, a wulakance, au am yadussuhu fi turab, ko kuma zai turbude ta, zai binne ta a cikin ƙasa. Allah ya ce ala, ku saurara jama'a, sa'a ma ya hukumuna, abinda mutanen jahiliya suke hukuntawa yayi muni, abinda mutanen jahiliya suke hukuntawa yayi muni. Allah ya maka kyauta, ka nuna baka ji dadi ba, kai ta kunci, kai ta gunguni, kunkuni, kana kananan maganganu, kana yi wa matarka habaici saboda ƴaƴan guda biyu uku duk mata take ta haifa. Ina fata an gane, wannan ba karamin kuskure bane, kuma wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya. Ka san wanda zai ji kanka a cikin ƴaƴan? Ka san wanda Allah zai sanya wa albarka? Wannan bai shafe ka ba, duk wanda aka baka karbe shi hannu biyu biyu, haƙƙin da yake kanka na a matsayinka na uba, sauke shi, mace ce ko namiji, wannan ba ruwanka da wannan. Ina fata an gane. Wannan suratul Nahl kenan, aya ta 58 zuwa 59. Wala ya'lamul insan domin mutum bai sani ba aina takunul khairiyya aina alherin yake. Me yasa kake son sai da namiji? Kana tsammanin kamar shi kadai ne mai alheri? Kana ganin alherin Allah ga yaya maza kawai yake saukar da su, baya saukar da alherin sa ga yaya mata kake nufi? In ka yadda cewa alherin Allah yana iya sauka ga yaya maza, yana iya sauka ga yaya mata, to me matsala kan an haifi mace in alherin anan yake fa? Na fata an gane. To wannan shine abin da ya kamata mutane su kula. Qala ta'ala, Allah ta'ala da kansa yace, fa in karihtumuhunna, idan kun kisu, fa asa an takarahu shay'an, ai me yuwa ku ki abu, wa yaj'al Allahu fihi khairan katira, kuma Allah ya sanya alheri mai dimbin yawa a cikin sa. Ko Allah baya haka? Ba shi ita kace so ba, ka fi son wannan, ka rike shi, ka jawo shi nan, ka tafi da shi nan, ka shiga da shi, ka yo shopping, kai waye, dan shi namiji ne. Kuma wataƙila Allah ya sanya alheri mai dimbin yawa ga ita rayuwar macen. Duk ka gama wahala a kansa, ka gama ɗawainiya a kansa, Allah maɗaukakin sarki ya yi mata alherin da bai maba. Na fata an gane. Allah ya sanya mata tausayi da ƙauna da biyayya fiye da yanda shi yake maka shi namijin. Wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Kyauta ce daga Allah, sa hannu biyu ka karɓa, kuma kai sujudu shukur, kuma ka saki fuskarka, ka saki ranka. Alherin Allah kawai kai fatan ya sauka ga yayanka. Na maza ne, mata ne, duka biyun duka. Suratul Nisa aya 19. Wa hakadhal banat kad yakunu lil 'abdi fihinna khairun katirun fid dunya wal akhirah. Wa hakadha, haka dai, al banatu yaya mata, kad yakunu lil 'abdi fihinna, zai iya yi wa bawan Allah, in kai hakuri ka karbe su, Allah zai iya sanya musu alheri mai dimbin yawa fid dunya, tun anan duniya, wal akhira da kuma lahira. Wa yakfi fi karahatihinna, kuma ya ishe ka a cikin kin yaya mata, an ya karaha ma radiyahu Allahu lahu, kamar mutum yana kin abinda Allah ya yarda da shi. Allah ya yarda da su, ya baka kai kuma baka su. Wa ba'dhu an-nasi yu'amilu zawjatahu al-miskina, ana samun wasu cikin mazaje ma da suke mu'amalantar matansu da basu ji ba, basu gani ba, mu'amalatan sayyi'a, mummunar mu'amala, ba dan komai bali, annaha waladan lahu bintan, saboda ta haifa masa da, ta haifa masa ya mace, ya dinga wulakanta ta tunda ta haifa, ta fara haihuwa, tunda mata take haifa sai ta zamanto ba ta da daraja, ba ta da kima, ba ta da mutunci, baya abun nan dinta. Ilan akwai wata da tazo ta fara haifa yaya maza, sai ta zama ƴan lele, ta zama ƴan gaban goshi, ta zama kaza, ta zama kaza. To shine malai yake cewa ba'dhu an-nas, ana samun wasu cikin mutane, yu'amilu zawjata, wanda za ka ga mutun ya mu'amalanci matarsa, al-miskina, wanda bata ji ba, bata gani ba, mu'amalatan sayyi'atan, mummunan mu'amala, li'annaha waladan lahu bintan, laifinta kawai ta haifa masa ya mace. Wa rubbama hajarha, kai wani mai kan kaurace mata, ya daina rayuwar aure da ita, saboda ya fahimci ita gaba ɗaya yaya mata take haifa masa, sai kaurace mata. Au dallaqaha, wani ma ya sake ta. Au akhadha yusi'u ilaiha, ko ya shiga munana mata da kuntata mata. Wa yu'iruha, kuma ya ci gaba da aibata ta. Ala yakhsha uqubatan min Allah, yanzu shi wannan mijin da yake da irin wannan mugun halin, ashe baya tsoron uqubar Allah madaukakin sarki? Ala zulmihi laha, akan wannan bakin zaluncin da yake wa matarsa. Kif dan uwa tsaya, wa hakkim aqalaka, ka hukunta hankalinka mana, ka bari hankalinka ya ma hukunci mana. Halil injabu, shin haihu wannan abin tambaya, biyadiha an biyadi khaliqiha, shin haihu wannan a hannun matarka haihuwa take, na abin da za a haifa, ko a hannun mahaliccinta yake? Ita ce ta zaɓi ta haifi mace, ko Allah ne ya zaɓa muku ya ba ku ya mace? Ina dalilin karan tsana da za ka ɗauka ka ɗora wa matarka dan ta haifi mace? Babu wannan dalilin. Haifar ƴan nan ba hannunta yake ba, inda kai yana hannunka sai kai ta zaɓan mazan, amma a hannun Allah al'amarin yake. Alaysa tasakhudu, ashe yin fushi, wata shakki da ƙorafi, wa adamin rida da gunguni da rashin yadda, min al-i'tida, ashe bai zama ta'addanci ba, ala zatil ilahi ga zatin ubangiji ashe yanzu to da kake kumbura kumburan wa kaiwa kace ta wani shashan kanshi kana wani babbasarwa to da wa kake ita dai ba laifin ta bane waye ma laifi ubangijin da ya baka shi ya ma laifi shi kake shashawa kunu shi kake daddaurewa fuska shi kake yi wa ƴan kananan maganganu ashe wannan ba zai zama ta'addanci ga zatin Allah subhanahu wata'ala ba thumma liya'lama sannan shi dai wannan mijin ya sani anna Allah razaqal banati liman huwa akramu minka Allah ya azurta wanda ya fi ka mutunci da daraja a wajen Allah ya girmama shi ya azurta shi da yaya mata da haka in ka haifi yaya mata kaka dauka kanka farau akwai Allah ya azurta yaya mata din nan ya bada su liman huwa akramu minka ga wanda ya fi ka girma inda Allah a wajen Allah mithla lutin kama annabi lut alaihi salam wa shu'aib da annabi shu'aib alaihi salam walam ya'ashi linnabi sallallahu alaihi wasallam waladun baka san ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam gabaɗayan su babu wanda ya rayu tare da annabi ba amma wa barakallahu lahu fi binatihi fatimata wa dhurriyyatiha yassa ce kawai ya bari a duniya sauran dukkan yana raye Allah ya dauke su baka ga yanda Allah ya sanya wa wadiyar tasa albarka ba baka ga irin albarkar da Allah ya sanya mata da kuma zurriyata ba duk wani wanda yake takama yana ganin sharifi ne ko yana ganin ahlul bait ne mafi yawancin su duk suna jinginuwa ne zuwa ga wannan tsatsan nan na Fatima ga ta daya tamkar da nawa nana Fatima radiyallahu anha min tarifi ma yurwa yana daga cikin abubuwan sha'awa abubuwan banƙaye abubuwan sanya raha ko abubuwan sanya nishadin da aka ruwaito anna rajulan min al-arabi wata ai hikaya ce malaika wani mutum cikin larabawa yukuna bi abi hamzata ad-dabbi ana yi masa alkunya ana ce masa abu hamzata ad-dabbi tazawwaja mar'atan wannan abu hamza ad-dabbi sai ya auri wata mace wadama anta lilla lahu gulaman duk kwadayinsa ta haifa mata da namiji da haka yana sa ran ta samu juna biyu namiji za ta haifa masa fa waladan lahu bintan sai ga ta haifa masa mace fa hajara khaymata zawjati sai ya kaura cewa dakin matar ya daina kwana a dakin li shiddati ghaizatin saboda tsananin bakin ciki min wiladati al-untha dan me yasa ta haifa masa ya mace wa akhadha yabitu fi mawdin akhar kawai koma yana kwana a wani gurin can daban sai ta hakuri gashi ya bata da baby bai kula da ita ba bai kula da jebin ba ya ma kaurace ya daina zuwa inda suke fa marra bi khiba'iha yawman wata rana sai ta ga giftawa sai ya zo wuciya ta dakin ta ko ta gidansu misali ya zo gifta ta gidansu fa idza hiya tuda'ibu ibnataha sai kawai take tawasa take yin tawai tana yi wa ƴan nan ta tawasa wata kulu cikin wannan wasa da take mata take cewa mali abi hamzata la yatina yadhallu fil baiti alladhi yalina ghadbana allana lidal banina tallahi ma dhaka fi aidina wa inna ma na'khudhu ma u'tina wa nahnu kal ardi li zari'ina nambutu ma qad zara'uhu fina me hikima kenan bata kai shi kara ko ina ba matsalar ta da ta samu ta fahimta shine ta haifi ya mace shi kuma baya son a haifa masa ya mace sai da ta ga yazo zai gifta ta inda suke kawai sai take cewa mali abi hamzata la ya'tina me muka yi wa abu hamzata ad-dabbi da baya zuwa wajen mu me ya samu abu hamza baya zuwa inda muke ya zallu fil baitin ladhi yalina yana zamansa a can gidan da ke kusa da mu sai dai mu jiyo labarin yana can gadubana wai yana ta fushi Allah na lidal banina wai saboda ba ma haifa masa wato Allah na lidal banina ko wai dan ba ma haifar ƴaƴa maza dan ba mu haifi ƴaƴa maza ba tallahi na rantsi da Allah ma zalika fi aidina haifar da namiji ba a hannun mu yake ba wa inna ma mu fa mata na akhudhu ma udina muna karbar abin da aka bamu ne wa nahnu mu ai kal ardi kamar kasa gona ce lizari'ina ga wanda zai yi shuka a cikin mu nan butu muna tsuro da ma qad zara'uhu fina muna tsuro da abin da suka shuka a cikin mu kaga cikin hikima ko yanzu gona sai kaje ka shuka masara kawai yikenan sai dawa ta fito sai kai ta kunci kana sa ran ka shuka masara me kake so ta fito to sai masara ta fito sai kake ta fushi wai da ya masara ta fito me kake so ya fito to da kai ka shuka ya mace kuma mace ya mace ta fito to me laifin mataka mafhum ai tana da hikima ko to da haka ta shawo kan mijinta haka ake so mace in miji ya zama husu irin wannan to kakke kuma ba haka zaki za sai ki samu ɗan hikimomi da dabaru sai ka kina ta sarrafa kayan ki a hankali yana yi mata na yi masa wannan baitukan wa ma an samia abu hamzatul abiyat ai abu hamza yana jin wa'annan baitocin yana jin wannan baituka nata hatta ghalabahu alhananul abawi sai tausayi da jin kai irin na uba sai ya kama shi fadakhala albayta kawai sai ya shigo gidan wa qabbala ra'asan ra'atihi wa bunatihi ya sumbanci kan matarsa ya sumbanci kan yarsa an yi sulhu kenan an dawo eh da shi ya tafi tunanin ya tafi can sai ta yi masa wasu waƙoƙi ta hikima sai ta nuna masa cewa ba laifin ta bane ga Allah ne yayin wannan hukunci wannan albayan wattabiyan albayan wattabiyin mujalladi na 1 shafi na 108 zaka samu wannan baitoci na Abu Hamzat al-Dabbi الإسلام يجعل من تربية البنات الطريق إلى دخول الجنة. مسلم يا سني تربية تر يا ما تاب هنيا شيء درزوا الجنة. دم يسوع ما هنيا دباب ونكونا زوا الجنة. تو الله إني أزور تشهد يا ما كوبا كده يا ما تاب كنا دكاني. لو كيو تكأن وكا جدنا ككولا ده إتاك الكسات أما كنا ذاك تربية ذاك كولا ده إتاك درزوا. روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقال جابر بن عبد الله الله يقرا يدا غريشي يا رويتو حديث يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزان الله صلى الله عليه وسلم ينا چوا من كان له ثلاث بنات دو وندا الله يعزرتا شي دا ايا ماتا غدا اوكو يا اويهن يتارو سو زوا غريشي al'iwa shine ya ba su kulawa an gane ko Allah ya azurta shi da ƴaƴa mata daya biyu har uku ya kula da su wayarhamuhunna ya tausaya musu wayakfuluhunna ya rene su wayuzawwijuhunna ya aurar da su wajaballahul jannata albadda wajaballahul janna aljanna wajabat lahul jannatu albattata yanke aljanna ta wajaba kansa aljanna ta wajaba gare shi ƴaƴa mata guda uku cin su shan su sutura su ilimin su kula da su tarbiyantar da su kayan kwalliyar su kayan tsaftar su akwai wahalhalu amma kai ta fama kai tai kana zuba ido shigar su fitar su suka zama mutanen kirki suka yi karatu gurgudan abin da Allah ya sa za su yi na karatu suka samu mazaje na kware ka aurar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi musulunci wannan aiki musamman a irin wannan lokaci mai wahalar tarbiya to aljanna ta wajaba gare shi ila ya rasulullah aka tambaye manzon Allah aka ce ya ma'aikin Allah fa in kana tithnatayn idan kuma ƴaƴan mutum matan guda biyu ne fa qala wa in kana tithnatayn koda guda biyu ne ai kai kokari ko guda biyu ne Allah ya baka su ka tarbiyantar da su ka kula da su ka tattaro su zuwa gare ka to Allah madaukakin sarki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannata wajaba kanka wannan hadisi ne wanda yake Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad hadisi na mujalladi na 22 shafi na 150 hadisi na 1,400 Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad hadisi na 78 haka Abu Ya'la, Abu Ya'la shi ma ya ruwaito wannan hadithin, hadithi na 2210, Imam Tabarani a cikin Mu'jamul Awsat shi ma ya ruwaito wannan hadithin, hadithi na 4760, kuma hadithi ne wanda yake sahihi. Wa ana Anas bin radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko lokaci yayi, lokaci ya cika, to qala rasul anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man ala jariyatayn, wanda ya kula da yara mata guda biyu, shine jariyatayn, nasa ne, ƴaƴan sa ne na cikin sa, kannan sa ne, a'a ƴaƴan ƴan uwa ne, a'a marayu ne na unguwa, jariyatayn, yara mata guda biyu ya kula da su, aka ce kulawa, ciyarwa, tufatarwa, ilmantarwa, tarbiyantarwa, kula da kayan tsafta, kula da kayan kwalliyar su, wannan duk yana ciki, ka san su dole sai ka hada da wannan, ba za a ce ciyarwa, shayarwa, haganta kamar an tono ta daga rami busu-busu ba, har da kayan tsafta da kayan kwalliya duk yana cikin kula da su, an gane ko, to duk wanda yayi haka hatta tabluga, har yaran nan suka isa aure, ya aurar da su, jaa yaumul qiyama, manzo Allah yace zai zo ranar alkiyama, ana wa huwa, da ni da shi, wa damma asabi'ahu, manzo Allah ya hade ƴan yatsunsa guda biyu, ce da ni da shi haka, wanda duk yayi wannan aikin, manzo Allah yace a gaya masa da shi haka suke. Wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi, hadisi na 2631, Imam Tirmidhi hadisi na 1915. Wa fi lafdhin aw ana lafdhin dakhaltu ana wa huwa fil jannati, dakhaltu ana wa huwa al jannata kahatayn, dakhaltu ana wa huwa al janna, ko to ya sa fil janna, to ni bai kawo mun ba, dakhaltu ana wa huwa fil janna, ko dakhaltu, manzo Allah ya ce zan shiga ana ni wa huwa da shi, fil jannati, cikin aljanna, ka hataini kamar waɗannan guda biyun, wa ashara bi usbu'ihi, manzo Allah yayi ishara, yayi nuni da ƴan yatsunsa guda biyu, alwusta, wato wannan na tsakiyar, wallati taliha, wato na tsakiya da wanda yake biye da ita, ko wannan ko kuma kace haka, amma dai an fi nuna wannan na tsakiya da wanda yake kusa da shi, zamu kasance kamar haka ni da shi a cikin aljanna saboda wannan aiki da yake. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Adab al-Mufrad, hadithi na 894, Al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak mujalladi na 4, shafi na 156, hadithi mai lamba ta 7350, sannan wasahu Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya inganta wannan hadithin, wa wafaqahu adh-Dhahabi, Imam adh-Dhahabi ya wafaka masa, sai mu tashi fadlu tarbiyat ibnatin wahida, falalar tarbiyantar da mace guda daya, to insha Allah zamu tashi ana abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.